This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kama kuma yake magana akan mitoci 1725 da kuma mita 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger suna iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye a duk lokacin da kuke bukata akan hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, yau ma ku kuma in ce har ila yau Usman Kabar ne tare da Malam Nagaladanci muke farin cikin sake haduwa da ku a wannan yammaci ko kuma wannan hantsi, wanda kuma bayan labaran duniya za ku ji cewa ana sukar maganar haramta sayarwa da kuma sanya hijabi. Haka kuma akwai rahoton yadda gwamnan Kaduna Nasir El-Rufai da mataimakinsa suka datsa albashinsu da kaso 50, sannan kuma ana raɗi-raɗin sun ba da wasu mukamai a Kaduna ba 'yan gari suka bawa ba. Akwai kuma sakonnin masu sauraro, wanda kuma har ila yau akwai shirin Maryam Dauda na Kallabi, duk amma fa sai bayan an sha labaran duniya na lungun Hausawa.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutane 38 ta har-haren sumame a wasu ƙauyuka guda biyu a yankin Difa da ke Jamhuriyar Niger, wato kusa da bakin iyaka da Najeriya. Wannan hari ya nuna yunkuri na baya-bayan da mayakan Boko Haram masu asali a Najeriya suke yi na kai har-hare a ƙasashen makwabta, musamman waɗanda suka haɗa kai da Najeriya wajen murƙushe wannan ƙungiya. A farkon wannan mako ne jami'ai a ƙasar Chad suka ɗorawa ƙungiyar alhakin har-haren kunar bakin wake guda biyu a babban birnin ƙasar, wanda ya kashe akalla mutane 33. Ƙasar Chad tare da Jamhuriyar Niger da Kamaru sun aika sojoji a farkon wannan shekara domin yaƙar Boko Haram, biyo bayan har-haren da suka kai a tsallaken iyakar Najeriya. A makon da ya gabata ne waɗannan ƙasashe suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da Najeriya da ƙasar Benin wajen sanar da haɗa sabuwar rundunar yaƙi na haɗin gwiwa da shaidu kwatar ta ke birnin N'Djamena na ƙasar Chad domin yaƙi da Boko Haram.
To haka kuma a jiya Alhamis, ƙasar Chad ta bayyana cewa ta kai har-haren sama akan mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen ƙunar baƙin waken da aka kai a farkon makon da ya gabata, wanda kuma hakan ya faru a garin. Sannan ƙasar ta ce akalla lokacin da harin da ya faru a N'Djamena ya faru ya kashe mutane akalla 33. Rundunonin soji a can Chad din sun ba da wata sanarwar cewa har-haren sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda 6 na mayakan, lamarin da ya yi sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki. Sai dai babu bayanai dangane da takamaimai inda waɗannan har-hare suka faru. Muna nan har-haren Litinin ɗin da ta gabata sun faru ne a wani ko kuma ta shal kwatar 'yan sanda da wata makarantar horar da 'yan sanda a birnin N'Djamena, lamarin da ya jikkata akalla mutane 100. Saboda wannan lamari ne na Laraba, Prime Minister ma na ƙasar Chadin Kalzubi Fahami David ya bayyana cewa gwamnati ta haramta sayarwa da kuma saka niƙabi a ƙasar ma baki ɗaya.
Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Bari mu taɓa yakin basasar ƙasar Sudan ta Kudu, inda hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko UNICEF a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu har-haren da gwamnati ta kai akan 'yan tawaye a watan da ya gabata. Babban jami'in asusun mai suna Anthony Lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka, sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu, sannan yara mata waɗanda sukan kai shekaru 8 an yi musu fyaɗin taron dangi sannan aka kakkashe su. Ya ƙara da cewa wasu yara an jefa su ne a cikin gine-gine masu ci da wuta. Tun watan Disambar 2013 ne ƙasar Sudan ta Kudu take yaƙar 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasar da ke jagoranta. UNICEF ta kiyasan cewa akalla yara 13,000 ne aka tursasa a faɗa wannan yaƙi.
To haka kuma an mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a mai tarihi zuwa jihar da ke Amurka ta South Carolina domin gurfana a gaban kuliyaman ta sabo. Hukumar binciken Amurka ta FBI ta yi amfani da jirgin sama wajen mayar da shi wannan bature, wato Dylan Ruff, mai shekaru 21, zuwa jihar ta North Carolina, duk a kudancin Amurka. Wannan saurayi ya je jiya aka aka ce ya zauna a cikin coci inda ya zauna yi shiru kuma akalla ya ce zai halaka bakakken fatin inda akalla ya kashe mutane guda 9 a wannan coci da ake kira da African Methodist Episcopal wanda kuma nan birnin abin ya faru. Jami'ai na nazartar wannan lamari domin tantance ko laifin menene ya ja wannan koko kiyayya ne. Ya ce kuma ɗan sanda sun bayyana cewa Rolf ya shiga wannan majami'a ne sannan kuma kamar yadda suka faɗa din ya zauna ya shiru daga baya aikata wannan laifi. Daga nan ne ya ja mota ya tafi misalin kilomita 400 zuwa makwabciyar jihar ta North Carolina inda ɗan sanda suka damke shi suka kuma gurfanar da shi wanda suka ce za su wuce da shi gaban kuliya din.
Jama'a ƙarshe Paparoma Francis G. Alhamis ya kira ga jama'ar duniya akan su yi yaki da ɗumamar yanayi lamarin da ya ce ka iya lalata duniya. Francis ya kuma aika wata wasiƙa ga mabiya ɗarikar Katholika da ke nuna shaidu iri na kimiyya masu bayyana illar da bil'adama ke yi wa duniya. Ya ƙara da cewa wannan lamari fa zai iya lalata muhallin dabbobi da shukoki da yawa a cikin wannan ƙarni. Francis ya nemi a kawo ƙarshen abin da ya kira tsarin tattalin arziki mai son kai saboda ƙasashe masu arziki suke bautar da talakawa. Labarin da ya ce ka ƙara saka duniya a cikin dauda da datti.
To labaran duniya kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To ana ci gaba da suka daga kasashen duniya ciki har da Najeriya game da maganar haramta sayarwa da kuma saka hijabi da gwamnatin kasar Chad ta ce ta yi. Wakilin mu Mustafa Nasiru Batsari ya hada mana wannan rahoton.
A yanzu haka dai kungiyoyin addinin Musulunci a kasashen Afirka sun fara mai da martani akan matakin da kasar Chad ta dauka na haramta sanya likabi ko burga a kasar saboda matakan tsaro biyo bayan wani harin kunar bakin waki da ya halaka jama'a a kasar ta Chad a cikin makon jiya. Kungiyar Izala na ɗaya daga cikin kungiyoyin da ke wa'azin Musulunci a kasashen Afirka ta yamma. Sheikh Yusuf Tamburiga cikin shine mataimakin shugaban malaman kungiyar a Najeriya.
Duniya fa yau abinda ake tutiya da shi demokradiya sukan mata lakabi da cewa government of the people for the people by the people. To in har demokradiya ake yi a duniya to don me wasu mutane za su dauki niqabi ko hijabi su ce salo ne da tsari irin na gudanar da addinin su sannan wata gwamnati ta ce za ta hana su? In an yi haka ina demokradiya ce
saboda tsaro?
Wani irin tsaro ne zai hana mutane addinin su?
Bayyana mahimmancin haɗin kai da taimakawa marasa ƙarfi a cikin watan Ramadan na ɗaya daga cikin mahimman bayanai da malaman ke taɓowa a wannan karo. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To da yake rai dangin gora ne sai da hutu bari mu sarara da wannan waka.
Mai dugurni kyakar garno a Najeriya kyakar garno mai dugurni gari shehu mai dugurri ya har beno a Najeriya ya har beno mai dugurri gari shehu mai dugurri ya har beno ya albajiraya ya har beno ga arziki a jihar Benno ga malamai a jihar Benno ga dalibai a jihar Benno ga malamai a jihar Benno malamai na jihar Benno sun yi addu'a ga jihar Benno ga arziki a jihar Benno ga dalibai a jihar Benno ga malamai a jihar Benno malamai na jihar Benno ku yi addu'a ga mutum Benno waye go
Misery good memino, yai taimako a jahar lemino, yagi ara laika jahar lemino, yagi ara pumpana jahar lemino, yana yagi har mitem lemino, my dugri jahar lemino, ya Allah kareya jahar lemino. Why is he home, Lenino? Why is he home, Lenino? Why is he home, Lenino? Mustafa, home, and say home, Lenino. Why is he home, Lenino? Why is he home, Lenino? Why is he home, Lenino? Mustafa Sheikh Omerino. Why ain't we hearing Menno? Why ain't we hearing Menno? Why ain't we hearing Menno? Why did you mum verino? Why did you mum verino? Why did you mum verino? Look the man verino, you mum verino.
To barkanmu da dawowa kar a manta ana tare da sashin Hausa ne na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Menene gaskiyar rage yawan albashi da gwamnatin Kaduna Nasir El-Rufai aka ce yayi wa kansa tare da shi kanshi mataimakin sa, sannan an ce ya ba wa wasu ba ƴan jihar Kaduna ba mukamai. Abokin aikin mu Muhammad Lalo ya zanta da mataimaki na musamman ga shi gwamnatin akan harkokin siyasa, wato Samuel Arwan, wanda kuma ga yadda suka yi.
To na farko dalilin da yasa shi mai girma gwamna da mataimakinsa suka yi wannan sadaukarwar na kashi 50 na albashin su da sauran allowance shine ganin halin da mutanen jihar Kaduna suke ciki, musamman talakawa, harkar kiwon lafiya da ta ilimi da ta tsaro da kuma ta zamantakewa da kuma rashin hanyoyi da sauran wayansu abubuwa wanda ya kamata a ce da mutanen jihar Kaduna na jin daɗin su, dalilin da yasa aka yi wannan abin kenan.
Kamar nawa ne yawan albashin shi gwamnan da mataimakin nasa?
Ka san cewa akwai wannan hukuma wadda ke kayyade albashi da kuma allowance na jami'an gwamnati a Najeriya. To a halin yanzu da muke magana, ban zaton cewa sun bada adadin ko nawa ne gwamnoni da mataimakan su za su karba. Amma dai abu da ya mafi muhimmanci a nan shine, ko da menene, gwamna ya fito ya ce da shi da mataimakinsa sun sadaukar da kashi 50 na albashinsu da sauran kuɗaɗen shiga nasu. Kaga wannan ba ƙaramin abu bane, tana da tasiri.
Akwai wani batu kuma da ya taso inda ake zargin shi gwamna El-Rufai da cewa ya ɗauko wasu injohin da ba na Kaduna ba, ya ba su mukamai. Ina gaskiya wannan lamari yake?
Ban zaton cewa wanda suke wayannan maganganun sun yi nazari sosai ko kuma sun duba yanayin wannan abin da suke magana akai. Na farko, duk wani mutum wanda yake jihar Kaduna, ai ka gan tabkar mutumin Najeriya ne kuma mutumin jihar Kaduna ne. Kuma wayannan mutanen wanda aka ba su wannan matsayin, idan ka duba ba wai ɗauko su kawai aka yi, ba fadowa su kai daga sama kawai aka ce an musu wannan matsayin ba, a'a, wannan siyasar wadda aka yi kwarkwanta har karshenta, inda Allah madaukakin sarki ba mu nasara, da su aka yi kowa da su aka yi makarfiya. To ban zaton cewa mutane ba su fahimci wannan abin da ke ba, akwai gurguwan fahimta da sauransu.
Wanda duk Allah ya ce a san shi, ka zan kowa ba ya koye shi. Allah ka no ba a san mu amma.
To Samuel Arwan kenan kusan ce shine mai ba shi gwamna shawara ta musamman akan harkokin siyasa a hirarsa da abokin aikin mu Muhammad Lalo. Yanzu kuma sai mu bi Maryam Dauda da shirinta na gaba.
Ya salamu ko hayya hayya Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na kallabi. Har yanzu muna nan tare da injiniya Hawa Muhammad Sadiq. A makon da ya gabata mun tsaya inda injiniya ta fara batun ilimi da halin yanayin karatu musamman a yankin Arewa maso gabashin Najeriya wanda rikicin ƴan Boko Haram ya daidaita.
Yau shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take war su ni lahore fice to su. Shekara guda kenan daliban chipok da sace su kullum muna take war su ni lahore fice to su.
To injiniya, wani kira zaki wa iyaye waɗanda rikicin ƴan Boko Haram ya shafa, ko kuma waɗanda ke ma jin tsoron su tura ƴaƴansu zuwa makaranta bisa ga abubuwan da suka faru a yankin Arewa maso gabashin Najeriya?
To ina kiran su su rungumi kaddara, su san cewa fa duk abin da Allah ya kaddarta ba mai canjawa, dole ne da ba dadi, amma dai su hakura su bar ƴaƴansu su yi karatu. Gwamnati tana nan tana kokarin ta, kuma yawanci irin kungiyoyi irin kamar namu akwai kungiyoyi na mata da yawa, da kungiyoyi ma daga waje duk ana shigowa ana so a taimaka. So idan aka hakura ana addu'a Allah zai kawo karshen wannan. Su hakura dai su jure, dan lokaci ne Allah zai kawo mana karshen wannan abubuwan da ke faruwa, so da ƴaƴanmu duka za su koma makaranta. Kuma mu ma a kungiyar mu yanzu haka muna da akwai wasu kungiyoyi da America da muka abin nan za a yi, za su zo za mu hada da wasu kungiyoyi, saboda mu a Arewa abin da ya dame mu ne. So ni personally na dauke shi, so akwai kungiyoyin da muka yi meeting da su, ba mu dai gama ba mu bare mu fada abin da za a yi. So amma in Allah ya da mu bangaren mu na injiniyoyi mata, muna so ne mu hada gwiwa da injiniyoyi na America, so za su zo a hada irin gidaje din nan da ake kira makeshift houses,
ya
toilet a hada. Wai kuma akwai wasu su ma NGOs anan namu na mata wanda malamai ne sun dauka abin nan cewa za su je inda aka samu refugee, inda refugee camps din yake,
kamar yanzu mun yi identify
akwai a Maiduguri, akwai a Yobe, akwai a Yola, akwai a Kano. So kin gani, so muka identify wajen, so akwai wanda suka mun riga mun yi sacrifice, za a je a rika koya ma yara ko a yi linking da government inda za su samu su ci gaba da karatunsu.
So watakan za a dan yi musu wasu ƴan azuzuwa ne inda za su rinka karatu, inda malamai za su rinka karatu da su.
Yes, exactly, kafin lokacin insha Allah.
Na'am. To su wa'annan kungiyoyin da kuke nema ku hada kai da su, wani kuma irin agaji ne za su ba kamar irin ƴan gudun hijira?
Kito namu dai a bangaren mu na injiniyoyi, su za su zo ne da kayan aikinsu mu hada a hada. To kuma kin san wasu kuma ban san wasu kuma ila su kamar na ticoci, mata ticoci, su kuma koyarwa su za su yi. So yanzu dai sai dai mu kara roko in akwai wasu mata kuma da za su shigo su yi partnership da mu, su ma su taimaka.
Masu sauraro, a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin babbar bakuwar tamu injiniya Hawa Muhammad Sadiq da Miss Julie Leathers Gresham da ta hada shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To muna godiya Maryam da shirinki na kallabi, sannan kuma sa ku sake ji a lokaci na gaba. Duk wannan suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma za a gyara zama domin jin Mahmud ko kuma Muhammad Salisu Rabiu dauke da shirinsa na sharhin jaridun Hausa.
Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai fara ne da jaridar Rariya, inda ta buga babban labarinta mai taken shugabancin majalisar tarayya koyan saka da mugun zare. A shafi na hudu na jaridar Rariya ta buga labarin da ke cewa hafsoshin Najeriya sun tare a Maiduguri, yayin da a shafi na shida jaridar Rariya ta buga labari mai taken mun soke tuhumar Silba don sake sabon lale inji hukumar EFCC. A kuma shafi na 16 na jaridar Tarariya ta buga labari mai taken dalilin da yasa nake koyi da inyamurai inji baban Cinedu. Jaridar Tarariya ta buga wani labari a shafi na 28 mai taken tsaraba daga taskar sarkin Zazzau marigayi Aliyu NCD. Kamar kowane makon jaridar Tarariya ta buga ra'ayinta a shafi na 3 mai taken fasa kwanda Amnesty International ta yi. Ita kuwa jaridar Aminiya ta buga babban labarinta mai taken shugabancin majalisa yadda PDP ta yi wa APC walawala. A kuma shafi na 7 na jaridar ta buga labarin da ke cewa kotu ta sallami amaryar da ta kashe angonta. Har ila a shafi na 7 din dai jaridar ta Aminiya ta buga labari mai taken izala ta bude radio da talabijin. A kuma shafi na 6 na jaridar ta buga labari mai taken za a iya sayar da litar mai naira 30 inji dan Ladi Fasali. Jaridar ta Aminiya ta buga ra'ayinta a shafi na baya mai taken shugabanci muhimmancin bayyana kadarori a bainar jama'a. Sharshin jaridin Hausa na wannan makon zai kammala ne da jaridar Leadership Hausa, inda ta buga babban labarinta mai taken zaben shugabannin majalisar tarayya da sauran rina a Kaba. A kuma shafi na 14 na jaridar ta buga labarin da ke cewa Buhari shugaba ne amma ba dan siyasa ba inji Atiku Abubakar. A shafi na 16 na jaridar ta Leadership Hausa ta buga labari mai taken yadda ruwan sama yayi gyara a Bauchi. Sharshin jaridan Hausa na wannan makon zai kammala ne da ra'ayin da jaridar Leadership Hausa ta buga a shafi na 3 mai taken yaro bari murna karanka ya kama zaki. Muhammad Salis Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
To haka yake, bayan sharhin jaridunmu na Hausa sai mu je kuma mu saurari waɗannan sakonni da kuka bar mana a wayoyinmu.
Assalamu alaikum. Mai magana Hudu Muhammad Bello, karamar hukumar Donga jihar Taraba, shugaban rundunar adalci na jihar Taraba. To, daga jiya zuwa yau ake muna biyu ga watan Ramadan, ina kira ga ainihin ɗan uwa na ɗan kasuwa da Allah mu tausaya wa talakawa wa'adda suke da karamin ƙarfi. Koma da waye ne wannan wata ya kamata su sauka kuma ta inganta ibada da kuma gyaran rayuwar da nuna rahamar Ubangiji. Amma ba zai dace ce komai na masarufi baya tashin goron zabi da aka ce zai sai ta Ramadan na kawo kai sai ta samu. To wannan lamari gaskiya akwai alamar tabbas. Domin duk wani abu da za ka yi a rayuwa sai nuna rahamar Ubangiji a cikin harkar nasu. Akwai tausayawa da kuma kyautatawa.
Suna na Babba Haruna Damba, Habibu Bage ga karamar hukumar Talakawa jihar Kwalbe. Kuriyar Amurka, a gaskiya mu fa ana wa fahimtar da bai kamata Aliko ɗan gaske ya kai zai sai kafa ila Arsenal ba. Ganin yadda al'ummar yankin sa na arewa, musamman ma mu da muke arewa maso gabas, ke fama da dimbin matsaloli na rashin tsaro. Dalilin da ya kawo wannan kuma shi ne rashin ayyukan yi tsakanin matasa. Don haka ya kamata a samawa matasa ayyukan yi, ya buɗe kamfanonnuka da masana'antu wanda zai ɗauki matasa domin a gudu tare a tsira tare.
Assalamu alaikum. Sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana daga karamar hukumar Wasai a jihar Filato, sunana Abdurrahman Amwasai. Na son yi wannan amfani da wannan dama na al'ummar duniya musulmai baki ɗaya suke kame baki na wannan watan Ramadana, da fatan za a sha ruwa lafiya. Bayan haka na son in jawo hankalin al'umman duniya game da waɗansu iyayenmu da ba su da ƙarfi wajen sai da kayayyaki na azumi na masarufi da sauran ababuwa makamantansu, da masu hali su taimaka su duba waɗanda marasa ƙarfi su agaza musu.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala, malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da alƙawarin da Aliko Dangote yi wa al'ummar jihar Jigawa, zai yi kamfanoni guda biyu na shinkafa da kamfanin sukari. Kuma abin alfahari a gare ni ko a gare mu mutanen kasar Hadeja da aka ce waɗannan kamfanoni guda biyu a kasar Hadeja za a yi su.
To, muna godiya da sakonninku da fatan za ku ci gaba da aiko mana su ta ko ina, wanda kuma da haka ne za mu saurari wannan sako.
Allah ya kawo mu.
Shekara ta kawo mu.
Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ya yi muku tanadi na musamman domin watan azumi.
Babu shakka, akwai nasihohi da shawarwari daga malamai.
Waɗanda suke da manyan kantuna wannan wata mai albarka su sauƙaƙa wa bayin Allah da ba su da shi.
Sannan ɗalibai yara za su karanta Alƙur'ani mai tsarki.
Kuma za mu so mu jin shin wani irin tasiri wannan wata na azumi yake da shi a wajen ku.
Saboda haka sai ku aiko mana ta hanyar email ko ta Facebook.
Idan kuna da gishirai ma za ku iya aiko mana su.
Mata da matasa, ku bari a yi babu ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To, da haka kuma za mu miƙa ku ga Bello domin ya danka muku labaran a hannunku.
Jama'a, bari mu taba yankin yakin basasar da ake a Sudan ta Kudu, inda hukumar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya ko UNICEF a takaice ta bayyana cewa akalla yara 129 ne aka kashe a wasu hare-haren gwamnati akan ƴan tawaye a watan da ya gabata. Babban jami'in asusun mai suna Anthony Lake ya ce waɗanda suka rayu sun ba da labarin cewa an yi wa yara maza dandaka, sannan aka kyale su jini ta zuba har suka mutu. Sannan yara mata waɗanda sukan kai shekaru 8 an yi musu fyaɗen taron dangi, sannan aka kakkashe su. Ya ƙara da cewa wasu yara an jefa su cikin gine-gine masu ci da wuta. Tun watan Disambar 2013 ne ƙasar Sudan ta Kudu take yaƙar ƴan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ƙasa da ke jagoranta. Hukumar UNICEF ta yi ƙiyasin cewa aƙalla yara 13,000 ne aka tursasa ba shiga cikin yaƙi a wannan rigimu da ake a Sudan ta Kudu. Jihar Alhamis ƙasar Chad ta bayyana cewa ta kai har-haren sama akan mayakan Boko Haram da ke Najeriya domin rama tagwayen ƙonar bakin wake na farkon wannan mako a babban birnin ƙasar, lamarin da ya kashe aƙalla mutane 33. Rundunar sojin Chad a wata sanarwa ta bayyana cewa har-haren saman sun mayar da hankali ne akan wasu sansanoni guda 6 na mayakan, lamarin da ya sanadiyar asarar rayuka da kayan aiki. Sai dai babu bayanai dangane da takamaiman inda waɗannan har-hare suka faru. Munana har-haren Litinin ɗin nan dai sun gabata ne kuma sun faru ne a wani shehu kwatar ‘yan sanda na wata makarantar horas da ‘yan sanda a birnin Injimina, lamarin da ya jikkata aƙalla mutane 100. A ƙarshe an mayar da wani bature da ake zargi da kisan gilla a wata majami'a mai tarihi zuwa jihar South Carolina domin gurfana a gaban Coleman ta Sabo.
To, muna godiya Bello, sai mu ce sai Allah ya kai mu lokaci. Masu sauraro, duka a nan shirin ya kammala, wanda kuma a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa sai mu ce nan za mu yi sallama da ku, sai kuma anjima da la'asariya za ku ji abokan aiki da sauran shirye-shirye ciki har da shirin Musulunci tushen rayuwa na Bello Galadanci. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji mu muryoyinmu ɗin da kuma shi wanda ya haɗa mana sauti ya kuma ba da umarni Chuwa Hiro Dido ne, sai kuma injiniyanmu na yau Jim Hammond da shi kanshi Bello Galadanci da ya taya ni gabatarwa, Usman Kabara ne daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya ba mu alkhairinsa. Salam.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.